Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko kuma sachanhausa.com masu gabatarwa.
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 17 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu na magana ne akan matakin jinyar farko da ake kira da first aid a Turanci.
Shin me ne kon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin mota daukan marasa lafiya ta zo?
Kam idan muka yi la'akari da mafi yawancin mutane matakan da ya kamata su yi ba yayin da suka samu rauni, kuna, harbin kunama, tsarin maciji da dai sauransu. Don haka ne yau muka gayyato jami'in bada agajin gaggawa domin ya ƙara mana haske akan wannan maudu'in.
Amma dai yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abuta wato Facebook, inda muka ce shin ko kuna da matakin jinyar farko da ake kira da first aid a gidajenku? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa mu ta farko a yuta ce ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa mahaifinmu yana da magunguna kamar na ciwon kai da ciwon ciki da zazzabi. Yana baiwa duk wanda ba shi da lafiya. Sannan abin da ya bani sha'awa shine sai ya tuntubi likita kamin a yi amfani da magungunan.
Sai kuma amsa daga wurin Babangida Aliyu Rajau, inda ya ce yau da gobe a gaskiya ni dai a gidanmu ba mu da wannan tsarin. Sannan kuma ko a wasu gidaje ban san gidan da ke da wannan tsarin ba. Mun san dai ana wannan tsarin a makarantu.
Sai Shehu Adamu Rajau, inda yake cewa to gaskiya ni dai ban da shi. Matakin farko dai bai wuce in lalubo magani ba insha a duk lokacin da naji ba daidai ba ko kuma na samu wani rauni. To Shehu, ya kamata dai a dinga zuwa asibiti dai ba ko da yaushe yake da kiya dauka magani a sha ba tare da ka san me ke damun ka ba.
To sai kuma Engineer Nasiru Ali Wurno, inda yace kwarai kuwa bana wasa da su.
Sai Aminu Adamu, Malam Madori da Umar Baban Yaya Saban Gida da Haruna Aki Taylor, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika muna tanajin kayan bada agajin gaggawa a gidajenmu. Ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe. To mun gode.
To sai kuma amsar Shehu Mubarak, inda ya ce gaskiya duk wanda ya san abin da yake yana da kyau yana ajiyar first aid a gida da kamar su paracetamol da sauransu, don ni yanzu haka ba su katse min a gida.
Sai Baba Ali Bara, inda yake cewa salam yau da gobe, wannan ai dole ne saboda duk wani mai iyali ya kamata kar gidansa ya rabu da kamar su paracetamol da sauran kananan magunguna saboda rashin lafiya irin na dare.
To amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Babani Basko Azare, inda ya ce ni matakin farko da nake dauka da zarar naji wata cuta ta kama ni shine zan garzaya shagon magani kusa da ni don sayan magani.
Sai Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau, inda yake cewa a gaskiya ni dai bani da wannan tsarin, haka kuma duk waɗanda nake kusa da su ba su da wannan masaniyan. Akan haka sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta da fatan za ku ci gaba da wayar da jama'a da kai domin sanin muhimmancin abun.
Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Aminu Yusuf Kari, inda ya ce, "Assalam yau da gobe, a gaskiya duba da yadda rashin ilimi ya yawa a cikin al'umma da kuma talauci da yawa ma ba su san abin da ake kira da wani abu wai shi first aid ba." Ko taimakon farko.
To mun gode ku cigaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku.
To madalla yanzu bari mu ji me jama'a suka sani game da agajin gaggawa.
To ko zaki fada min sunanki?
Sunana Aisha Ibrahim.
Malama Aisha, kin san me ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya?
Taimakon farko shine kaman gudunmawa wanda za ka yi wa mutum in ba shi da lafiya ko ya ji ciwo kafin ya kai shi asibiti.
To misali kamar a gida idan yaro ko babba ya yanke da reza ko wuka ko wani abu makamancin haka, wani irin taimako ya kamata a ba shi kafin a garzaya da shi asibiti?
Idan yaro ya yanke haka, in kana da kaman first aid box, akwai su spirit da bandage, plaster da iodine, so za ka iya sa wannan, ma ciwo ne injini yana zuba za ka iya sawa don ka tsayar da jinin ko ka dan sa gishiri a ruwan dumi ka sa mishi, zai taimaka wajen tsayar da jinin. Sai ka bi bandage ko ka sa plaster kafin a kai shi asibiti.
To malama Aisha mun gode.
To nagode ni ma.
To ko za ka gabatar min da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Habibu Abubakar.
Malam Habibu, ka san abin da ake kira taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti?
Kwarai kuwa. Taimakon farko kamar mutum ya hau bisiya ya faɗo ya kare ko ya ji ciwo a hannu ko a ƙafa, taimakon da za a fara yi masa shine za a samu tsumma mu ɗaure ƙafan, tabbata ƙafan ya daina yawo, jijiyoyin su kama rawa har su samu matsala kafin a kai shi asibiti.
To nagode. To ko za ki faɗa min sunanki?
To assalamu alaikum, sunana Jamila Bello.
Malama Jamila, kin san abin da ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti?
To taimakon farko ga mara lafiya shine kamar mu iyaye masu yara. Wata rana yaro zai iya zuwa ya ce maka, "Mama, ba ni da lafiya." Ko bai ce maka ma ka taba jikin shi ka ji yayi zafi, ba ga da lafiya. To ya kamata kafin ka kai shi asibiti ka dauki ko da paracetamol ne ka bashi ya sha. To idan ya sha zai iya samun sauki. Wani yaron daga haka ma shikenan zazzabin ya tafi. Wani kuma zazzabin ba zai iya tafiya ba dai sai ka kai shi asibiti. Kafin ka kai shi asibiti su san abubuwan da za su yi mashi, ko test ne za su yi mashi ko menene, dai kai dai a matsayin ka na uwa iya taimakon da zaka iya ba shi kenan kafin ka kai shi asibiti.
To ya kamata a ba wa yaro magani kuma a zauna ba a je asibitin ba koda ya tashi ya fara walwala?
To gaskiya bai kamata ba. Ya kamata dai dan ka gane cewa zazzabin na malaria ne ko typhoid ne, wannan kai ba za ka iya ganewa ba. Iyakaci dai ka ji jiki ya zabi za ka dauka zazzabi ne, amma ba za ka iya bambancewa ba. Dole ke ka kai shi asibiti, su za su auna su gane ko menene, sannan su ba shi maganin da ya dace ko allura.
To kikan taimaka wa yaranki da zaran sun ji ciwo ko sun fara ko kika ji jikinsu ya yi zafi ko kuma yaro ya zo ya ce miki ba ma ban da lafiya?
Gaskiya ina taimaka musu.
To idan yaro ya ji ciwo ko ya yanke da wuka ko reza ko wani abu makamancin haka, wani irin taimako kike ba shi?
To na farko idan naga yaro ya ji ciwo kamar jini yana fita, ina samu tsaye da jinin na kamar in dauki auduga ko muna aje spirit ma a gida saboda irin haka, in dan sa in shashare mashi in dai ga jinin ya tsaya kafin in kai shi asibiti.
To nagode kwarai.
To ni ma nagode.
To ko zaki faɗa min sunanki?
Surara Aisha Liutufu.
Malama Aisha, kin san abin da ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti?
Okay, taimakon farko dai wanda ake ba mara lafiya ko yaro haka, ya kamata kowane gida a ce yana da wannan first aid box, wato inda ake adana kayan irin magunguna haka ko irin bandeji da su auduga, wanda dai za a ba ma mara lafiya ko yaro taimakon gaggawa, ko irin su paracetamol haka da su iodine da dai sauransu wanda za a ba ma yaro taimakon gaggawa kafin nan a je asibiti.
Na'am. To kamar idan yaro ya fadi ya ji ciwo, jini yana zuba, me ya kamata a yi masa kafin a kai shi asibiti?
Abin da ya kamata a yi, uwa ya kamata ta kwantar da hankalinta ba wai ta rude ba, irin ta fara goge wurin da auduga haka, ta samu spirit ta rinka gogawa, irin in ta goga haka sai ta dan samu bandeji ta dan zagaye wurin ko daurewa ake cewa, daga nan sai su gaggauta su je asibiti.
Sunana Abubakar Adam.
Mala Abubakar, kasan abin da ake kira taimakon farko ga mara lafiya kafin a garzaya da shi asibiti?
Na san abin da ake kira taimakon farko da ake bawa mara lafiya ko wanda ya samu wata matsala kafin a kai shi asibiti. Kasantocin ina daga cikin kungiyoyin da suke ba taimakon gaggawa ma ga waɗanda suka samu matsala. Domin akwai abin da muke kira ina cikin kungiya ta Jibris wanda muna da kashe-kashen rukunin al'umma da suke kula da irin wannan bangaren. Taimakon gaggawa abu ne wanda zaka yi wani abu wanda rage raɗaɗin ciwo ko kuma ya sauƙaƙa tafiyar ciwo kafin kai shiga wanda ya karanci abin wanda masani akan harkan. Kamar idan accident aka yi zaka samu ɗan agajin mu yana tafiya da likafani a jikin shi, akwai bandeji, akwai almakashi, akwai reza, dukkan wani abu da ake bukata yana amfani da shi domin ɗaure wajen da ciwon yake, wanda da masu likitocin suke ba da shawarwari ga irin waɗannan mutanen da su rika yin kaza domin taƙaita musu wahala yayin da akai ga yayin da wani abu mara daɗi ya faru da mutum, saboda an je wajen sun san inda za su kullowa al'amarin. Hatta kulli da ake wa rauni akwai yanda ake bi wajen da za a ɗaure ciwon domin an je kwancewa ba za a sha wahala ba, sannan kuma zai taƙaita raɗaɗi da kuma ci gaba da faruwan ciwon ga wanda abin ya shafa.
Duk da ka ce kana daga cikin kungiyoyin da suke bada wannan agaji, misali kuna tafiya tunda ka yi magana cewa kukan tafi da wasu abubuwa da
ka yi bada taimakon kenan.
Na'am, to watakila kuna tafiya sai aka samu wani ya faɗi ya suma, wani irin taimako za ka mishi kafin ka kai shi asibiti?
Akwai taimakon da ake ba ga wanda ya suma, saboda akwai inda ake tabawa a jikin shi domin jin yanayin irin abin da ya same shi, wanda ake ba shi suka dauki ruwa domin shafawa a jikin shi, ba wai ana anta mishi ruwan bane ba, wanda shi zai bashi damar ya gane cewa zaka ya dawo da numfashi, saboda ko kuma ya dawo a firgice kuma wani abu ya faru da shi ko kuma ya tashi a firgice. Akwai duk wanda ya san ka'idoji na ba da taimakon gaggawa, kuma taimakon farko muke kiran shi ga mara lafiya, ya san ana koyar da shi wannan matakin. Idan karaya ce akwai abin da ake mata, idan fashewar kai ne akwai yanda ake mai, idan musulman ne kamar da cike magana akwai, hatta wuta ka shaki hayaki yayin da gobara ta barke ka shaki hayaki aka samu aka fito da kai, akwai taimakon gaggawa da ake baka kafin a kai ka ga asalin su kuma likitoci wanda suka karanci wanda harka fice.
To wani irin jan hankali za ka yi wa jama'a al'umma baki ɗaya domin cewa su san irin waɗannan ƙananan abubuwan, duk da dai ba wai za ko likitance ba, yanda za su ba mu mara lafiya taimako don kar ya ji gata ko kuma
ya
shiga mawuyacin hali kafin a garzaya da shi asibiti?
Abu ne mai sauki, kamar yanda uwa ta san cewa yanda take idan ɗanta tana shan nono ya kware, ta san yanda za ta bashi, za ta iya akwai jikin shi in take duka ko kuma akwai abin da take ko ta hura wani bangare na jikin shi ta samu sauki don abin kan ya zo ya wuce wani waje ko kuma ya cutar da shi. Haka zalika ya zama wajibi ga iyaye iyali na gida a rika samun masu irin wannan ilimin wajen kantar da matarka da kuma wani babban dawo na jikin shi da ke wakilta kai yayin da baka nan ko kula da wasu al'amuran ka a gidan. A kantar da su wannan abin kamar yadda ake kantar da su sa kaya, kamar yadda ake kantar da su wanke tufafi, domin abu ne a kowane lokaci zai iya faruwa. Kuma ba wannan muhimmancin wani abu ba, mama iya ga iyalinka ba, hatta makota, hatta mutumin da addini ya hada ku ba, hatta mutumin da ba yayinku ya hada ku ba, in dai wannan abin ya faru da shi, in dai ana ba da taimakon gaggawa, ina ga abu ne wanda zai yake da muhimmancin gaske wajen kawo haɗin kai, wajen kawo tausayin juna, wajen kawo sauki ga komai na rayuwa. Matakar an samu wayar da kai wajen bangaren samar da taimakon gaggawa, ilimin taimakon gaggawa ga al'umma.
To madalla, yanzu bari mu je ga Nuruddin Hussein Magaji, jami'in bada agajin gaggawa, domin jin hanyoyin da ya kamata mu bi wajen baiwa junanmu agajin gaggawa.
To barka da shigowa wannan shiri namu na yau da gobe, shirin matasa. Yau muna magana ne akan kiwon lafiya, don haka shine muka gayyato ka. Wake magana?
Sunana Nuruddin Hussein Magaji, wanda aka fi sani da Nura Albayan, jami'in gaggawa kuma mai bada agaji daga Red Cross.
To Malam Nuruddin, bari mu fara. Yau muna magana ne akan shi agajin gaggawan gaba daya da kuma matakan da ya kamata mutane su bi na jinyan farko a yayin da suke samun raunuka daban-daban. Ka san akasarin mutane zaka ga akwai lokacin da za su samu ko kuna ko a yanki haka ko wani abu, amma ba su san abubuwan da ya kamata su bi ba kamin su kai ga zuwa asibiti. To a matsayinka na malamin agaji, shine muke so ko zaka iya mana bayani dalla-dalla?
Shi agajin gaggawa ko first aid da muke fada abu ne mai sauki, shi ne taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin motar daukan marasa lafiya ta zo. Za mu ga idan an yi hatsari wanda yake kaman na mota ne ko ko a gida ne ko a wurin aiki ko ma a kasuwa ne ko ma a ina ne cikin da ake samu ba su wuce sai mu raba su kashi hudu akwai ciwon unconscious wato mutumin da yake ya suma ko kuma yana gargaran mutuwa akwai ciwon da yake na bleeding zubar da jini akwai ciwon da yake na kuna kuma wanda na wuta ne ko ko a bin zafi ne kamar dutsen guga ko ruwan zafi komai haka ne zafi ko tafasasshen ruwa akwai kuma karaya to idan an samu mutum da irin ciwuka haka ko yana da su da yawa ko kuma suna da yawa farko kana fara kula da wanda yake shi ciwon ya shafa harkan numfashin shi wanda yake wato ko ya suma ne ko kuma yana gargarar mutuwa unconscious shi ilimin first aid ko agajin gaggawa ilimi ne da ana koyon shi ne yawanci sai ka zauna ana yi maka kana yi don a duba kurakuran a gani yadda za a gyara maka but ga mai sauraro ya sani idan an yi hatsari farko ka gane cewa wani irin ma matsayi ko kuma zama ya kamata ka ajiye mutumin nan a zaure ne a tsaye ne ko kuma a kwance akwai wata kwanciya da muke ce mata recovery position ko kuma kwanciyar hutu idan mutum ya zama na cewa yana unconscious bai san halin da yake ciki ba bai san suwaye a kan shi ba kuma yana yin numfashi kana kwantar da shi ne a takaice a wannan kwanciyar hutu haka idan kuma baya numfashi gaba ɗaya ka duba ka aka danna kirjin shi ne kaman sau 30 haka sannan an koya maka hura iska shi ma ka hura in ka ga za ka iya sau 2 ka cika bari da yi sau 30 ka haɗa hannayenka biyu a tsakiyar kirjin ga wanda kuma yake jini ne yake zuba za ka samu tsumma ne ka sa a inda jinin yake a zuba din ka ɗauko wani kai maza ka ɗauri domin dama ai fata ce ta rufe jikin da naman da su jinin to fata ta balle ta kule ko kuma ishin naman ya tsage kaga jini zai rika zuba to in ka sa tsumma sai kai maza ka tafi da shi a asibiti idan kuma kuna ce shi ma a takaice za ka samu ruwa ne kamar yadda mata idan suna yin irin girki suna ko talge ko ruwan zafi ya dan taba su a hannu sai ka ga maza sun dauki hannun sun soma a cikin bakin su suna lashiya da yawunsu domin ya samu jiko to in kai amfani da ruwa maza ka zuba a wurin kamar na minti 10 zai ba da dama wa wannan kunan ka rage zafi sannan ba za ta samu shiga ba domin kuna za ka ga tana fara daga fata ka tafi ta taba nama ka tafi ta taba gashi kusan kashi uku kenan to in kana zuba ruwa kamar yana rage radadin kuma yana rage shigantar zafi ciki sannan ga wanda ya karye shi za ka sami wato kamar sanda ko wani abu wanda yake ya yi kama da sanda sai ka sa a daidai inda ya karye din ka tare wurin sannan ka samu tsummo kara kaɗan sassa a gefe ka cire shi domin hannun zai mishi nauyi domin ya dan tsage ne ko kuma ya karye in ma kafa ce kuma in kaman kafar dama ta karye to sai a haɗa ta da kafar hagu a daure su domin kafa hagun da take da lafiya sai mu ga tsayin su daya nauyin su daya da kafar dama haka in kafa hagu ce ta ji ciwo sai ka haɗa su da kafar dama sai ka daure su sai ka tafi da shi zuwa asibiti to wannan a takaice shine dai aikin gaggawa na wa'annan ciwukan.
To kamar wannan da kai maganan daurewa in taya daurewa ana daurewa da karfi ne sosai ko sakwa saboda ka san likitoci ma suna maganan cewa aka daure yawa in jini ba zai iya wucewa ba shi ma akwai matsala yana ma iya yiwa daga baya ja har a yanke kafar.
Haka. To ita daurewan kamar idan mutum ya karye ba wai zaka daure shi gam yanda wai hanyoyin jini ba a samu jinin ya wuce bane ba daurewa ne na hana kashin nan ya motsi kin ga idan mutum yanzu ya karye ai yawanci zaka ga ma akwai abin da muke cewa crack ba wai karyewa yayi gaba ɗaya ba a tafiya ne zuwa maybe asibiti
shine tsagewar shi crack din shine tsagewar
shi yawa to idan ba a samu an tallafa miki ba ai in yana tafiya din nan yana motsi shine sai ya ƙara budewa sai ya zama karen da baki daya ko kuma a idan mutum ya karye dan kadan in shi ma yana in motsi wurin da yake ya karye din kafin a je asibiti sai ya bude da baki daya amma daurin da za ka yi musu ba daidai inda aka yi wannan karen bane ba ai gefen ne daga baya daga sama daga kuma baya ka hada su taurin yana taimaka ne wajen kan a samu motsi da bangaren kashin nan da ya samu matsala har ka kai zuwa asibiti. Haka
to bari mu dawo wajen kuna ka san wasu idan sun kone suna daukan gishiri su sa wasu su sa manja abubuwa dai daban-daban me zaka ce ma wannan yana ɗaya daga cikin agajin gaggawan ya kamata a sa gishiri ko a sa manja ko wasu abubuwa dai da suke sa ko man kadanya ko wani abu me zaka ce game da wannan
yawa to a shi ce makon farko baya bukatan ka ce wai kana neman wani abu wanda yake ba za ka same shi da gaggawa a wurin ba misali zaka ga wasu sun ce ana sa fetur ma ana sa injin oil ana sa kwai ana sa kamu duka dai zaka ga ana fada amma yanzu a hanya idan mutum ya samu kuna din nan ko a mota ko a accident sai ka ga wani lokaci wayannan abubuwan duk babu su wannan abubuwan zaka ga ana la'akari da kuma in an sa su din sai a ce wai za a kai mutum kuma asibiti to ruwa da muke cewa a taimakon farko shine babban abu da cikin sauri zaka same shi in ka iya na ruwa ka san ruwa ruwa din nan shine zaka same shi a cikin irin daƙiƙa kadan ko waye ka tambaya a gurin za a same shi a jiba amma yanzu aka in na kone yanzu nake to ina zan samu kwai lokacin da zaka tafi neman kwan da su wannan fetur din har ya kai ka kai mutum zuwa asibiti
amma kada an katse ka yin amfani da su din yana da fa'ida ko bai da fa'ida abinda nake so mu gane kenan
bai da wani fa'ida
kuma bai kamata ba
bai kamata ba bai kamata mutum ya rika tawo wannan abubuwan ba a irin abubuwan nan da ake ta ne wata ran zaka dauko wani abu wanda yake dauke da wasu kwayoyin cutar ma ka sa a ciwon idan aka ce kunan kaman ta zama kashi na biyu har ta shiga irin nama ya bude irin har ta shiga wajejen su jini in ka zuba wani abin sai ka ga daga baya ya zo ya yi miki ya ki warkewa saboda cututtukan da suka shiga
to bari mu koma ta bangaren kuma harbin bindiga kaman yayin da mutum ya samu rauni ta harbin bindiga ko aka harbe shi a kafa ko a hannu ko a wani waje wani matakai ne ya kamata a bi domin kare cire harsashen da wuri ba tare da ya hallaka mutum ba ko ya ma mutum wani rauni ne mai girma
yawa to a lokacin da aka harbi mutum harsashi ya shiga jikin shi mafi yawanci abinda muke duba shi ne idan ka duba za ka iya samun bula guda biyu ko guda daya in ka samu bula biyu shi ne inda harsashi ya shiga da inda ya fita in kuma ka samu bula daya to harsashi yana ciki bai fita ba kenan to inda ya fita din za ka ga ya fi rami babba kuma jini yana zuba sosai sannan inda ya shiga din shi ma za ka ga yana dan tsatsako da jini haka kaman jini mai dan gudaji-gudaji da irin baki da sauransu kai ba aikinka ne ba ka ce za ka cire wannan harsashin daga jikin shi ba kana yin kokari ne kai a matsayinka na mai ba da agaji ne ba wai aikin likita kake yi ba ka samo tsumma inda yake zubar jinin nan ka saka toshe wurin ka ɗauko wani tsumma na biyu ka saka ya zaga jikin mutumin nan ka rufe shi sannan sai ka rika lura da shi a yanayin shi kana irin karfafa mai gwiwa na cewa za mu kai ka asibiti da sauransu kuma ku gaggawan kai shi asibiti a tafiyan yawanci yana iya shiga yanayi na shock yanayi na shock shine idan mutum jini ya zuba sosai a jikin shi za ka ga ya tafi wani yanayi yana cewa a bashi ruwa yana cewa yana jin kishi da sauransu jikin zai dan yi sanyi da sauransu to a nan wurin za ku kaga jini ya ragu sosai a jikin shi kenan za ku ɗaga kafofin shi sama ne yana kwance domin jini ya samu komawa zuwa sauran jiki zuwa kwakwalwa sannan da sauri zuwa asibiti in kuma ya zama ya tafi ya daina numfashi sai ka koma wannan unconscious din wato mutumin da bai san ainihin da yake ba ka fara danna kidin shi sau 30 ɗin nan
to na ce bari mu koma yanzu bangaren kunama da maciji idan kunama ya harbi mutum wani matakai ya kamata a bi
ita harbin kunama za ki ga misali kala-kala ne akwai kala-kala ce akwai kunama wadda take ruwan kasa-kasa da ruwan duhu-duhu kuma in ta harbi mutum wurin zai ta raɗaɗi ya ta zafi mutum ya ta rufa har yana ja wasu su tsuma da sauransu ya danganta da kuma yanayin mutum wani yana rikicewa sosai wani kuma ba zai rikice sosai ba haka to a matsayinka na mai ba da agajin gaggawa idan kunama ta harbi mutum abinda za ka yi shi ne ka gaggauta kai wannan mutumin zuwa asibiti a al'adance za mu ga mutane suna daura inda kunama ta harbi mutum. Amma me yake daurawa din nan? Suna daurawa za su ce maka domin kaddafin ya wuce ya je saurin jiki. To wannan daurin baya hana dafin ya zagaya. Sannan wannan daurin in ka tambayi mutane za ka ga ai daurin suna daura kawai kafa ne, kasan kafa ne ko kuma idan ya shafi hannu. Amma idan kunama ta harbi mutum a ciki ba ko in ta harbe shi a baya ko ta harbe shi a kai ko a wuya za ka ga ai babu inda za a daure. To abinda za ka yi shine asibiti ba wai kuma tana da magani ne na dafin kunamin ba. Dafin kunama bai daga cikin irin dafi sosai da za a ce wai har kamar namiji ne da ake bada antibenon da. A kunama gaggauta kai mutum asibiti ake, akwai magani na raɗaɗin da za a ba mutum kuma bayan wasu awowi sai ka ga da yadda Allah sai ka ga za a samu sauki a kan shi.
To daga ƙarshe bari mu koma ta wajen maciji. Idan maciji ya sari mutum wani mataki ya kamata a bi na gaggawa?
Yawwa, to maciji shi ma kamar dai kunaman ne, amma bambancin shi shine maciji yana da dafi mai ƙarfi, dafin nan yana iya kaiwa ga har halakan mutum sosai. Amma ba wai daga maciji ya sare ka a wannan second din da ke ƙarshe kenan wai za ka ga an rasa ran mutum ba. Shi ma dai ba a ɗaurewa. Ba ce ka ɗaure wurin ba ka ce wai bari mu ɗaure ka da dafin ya yi. Wannan lokacin da za ka ɓata ka kai shi asibiti. A asibiti akwai magani da suke bayarwa, allura antibenon da suke yi wanda za ta je ta maganin wannan shi dafin macijin a jikin mutum. To idan ka ɗaure wurin ka hana dafin ya zaga jiki, to in an je asibiti fa za su ce dole sai sun kwance wurin domin su bar jinin da dafin ya zaga, sannan sai su yi allurar ta bi dafin ta je ta yi abu. To yayin da ka ɗaure ɗin nan ana kwancewa asibiti ka ga har ba wani jinin za ta harba da a guje da dafin sai ya tafi har zuciya. A nan wurin sai ka ga mafi yawancin lokaci ana rasa ran mutum ko kuma a samu wasu matsaloli. Abinda mutum zai yi in macijin nan ya harbi mutum sai kai maza gaggawanka shine ku kai shi zuwa asibiti, sannan ku hana shi motsi. Domin irin yana irin wayo Allah yana motsi da kafan, yana motsi da hannun, circulation din wato zagawan jini shi in yayi irin bugun zuciyar shi da ƙarfi jini yana zagawa kaga kamar dafin yana zagawa ne. Amma in ya nutsu ya tsaya a wuri ɗaya kuka hana shi motsi kaka kai shi asibiti, akwai magani a asibiti, allura da za a yi shi, kuma in Allah ya biyo wanki ana samu sai ka ga cewa ya samu sauki.
To shi dai a takaice harbin kunama da sarin maciji ba shi da wani agajin gaggawa na gida da ya kamata a yi, abin da ya kamata mutane su da ya gaggawan zuwa asibiti ko?
Ba shi da, wato yana da agajin gaggawan shi shine wannan hanzari da za ka yi wajen kai mutum asibiti da kuma lura da shi da kwantar mishi da hankali ka sa shi irin kar ya riƙa yawan irin yana ihu yana harbe-harben jikin shi dafin zai samu irin ya zagawa da wuri. Amma dai ya tsaya inda yake har ka tafi da shi zuwa asibiti, kuma kar ka ɓata lokaci na sa wani abu ka ce bari ka sa manja ko bari ka sa zuma ko wani abu dai haka mai yiwuwa lokacin da za ka ɓata na wannan abun har ka je asibitin a alluran nan. A nan shawarar da nake so in bayar in an samu irin harbin maciji ko kunama kada a je ƙananan ƙaramin asibiti. Yawanci ƙananan asibiti sai ka ga ba su da tanadi na wannan allurar macijin. Babban asibitoci irin wanda ake ce musu irin asibitoci kamar General Hospital ko Teaching Hospital, asibitocin horaswa ko manyan asibitoci za ka ga suna da tanadi na wannan allurorin, kuma in an je da wuri za ka ga za ce wa mutum allura.
To madalla, Amina kin ji daga bakin Nuruddin Magaji ƙarin bayani yadda ya kamata, kamar yadda wasu da yawa ba su sani ba sai kika ɗauka manja wai kin gani yadda ya magana ma wai har da fetur
a ce maka zuma a ce maka ba wai ba amfani da zuman ba, amma akwai inda abin yake kaiwa kafin a ce za a
akwai abin da ya kamata amfani da su na gida
ruwa da ya ku komi dai
ba kamar
ruwa da ya ku komi
dai sai ka ɗauka fetur a kan kuna ba a kuna bai kamata ba kam ko kaɗan kam.
To jama'a kun ƙara dai da wannan bayanin da aka yi
ya kamata kowa kamin ya gane. So duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen haɗa wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau shi ma Mr. Dan sai abokiyar aiki na sai na gabatar da wannan shirin
Amina Bahari Auna
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke shamu mutane lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.
sani wata jari